sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemani rice tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana, yau Litinin 9 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin na yanzu, za a ji cewa kungiyar haɗin gwiwar masu lalurar na ƙasa da suka kammala jami'o'i a Ghana, wato National Association of Graduate PWDS, sun koka kan tafiyar hawainiya da suka ce gwamnati ke yi wajen samar musu da sana'o'i.
Wayansu kuma su suna dogaro ne kan iyaye da aka duba su suka gama jami'o'i da ababa. Kashin za ka sun zo kuma sun zama wani bedding ne wa kuma akan danginsu. A ce barati da ababa baba, me dai motoci ya buge su, wani ababa haka dai ne da bai dace ba. Rayuwarsu dai kan yana cikin sananin rayuwa.
Za kuma ku ji cewa a Najeriya shirin sayar da gidajen ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna, wato CAD Poly, ya raba kawunan ƙungiyoyin ma'aikatan kwalejin. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan, ga Mahmud da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Hukumomi a Brazil sun sha alwashin kare tsarin mulkin demokuraɗiyya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci. Kalaman jami'an gwamnatin kasar ta Brazil na zuwa ne kwana guda bayan da magoya bayan tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro suka kai hari ginin majalisar dokoki da kotun kolin kasar da kuma ofishin shugaban kasa. A ranar Lahadi, shugaba Leo Inacio da Silva ya kai ziyara gine-ginen da ke babban birnin kasar, inda aka saka dokar taɓaci. Shugaba da Silva ya sha alwashin hukunta masu zanga-zangar tare da 'yan sandan da suka ƙi hana masu boron yin ɓarna a gine-ginen gwamnatin. 'Yan sandan Brazil sun ce zuwa yanzu sun kama mutum 200. Hukumomin Ukraine a yau Litinin sun ce wani makami mai linzami da Rasha ta harba kan wata kasuwa a yankin Kharkiv ya kashe mutum ɗaya, sannan ya jikkata wasu da dama. Jami'an ƙasar sun ce makamin mai linzami ya faɗa kan kasuwar ce wacce ke wani ƙauye da ake kira Shevchenko, mai tazarar kilomita 75 daga yankin na Kharkiv. Rasha ta sha yin gargaɗi ga ƙasashen yammaci, ciki har da Amurka, da su guji tallafawa Ukraine da makaman yaƙi. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa manema labarai a yau Litinin cewa makaman da ƙasashen na yammaci suke aikawa Ukraine suna ƙara jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali. A jamhuriyar Nijar, an cafke wani ɗan ƙasar Libya mai shekaru 29 wanda ake zargi da jagorantar safarar bakin haure waɗanda ke bi ta Nijar zuwa Turai, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmud ya aiko mana daga Agadez.
An kawo matashin ne da ya shahara wajen safarar bakin haure daga Nijar zuwa Libya da Algeria a Agadez da ke arewacin Nijar, wanda aka kama ya shafe tsawon shekaru 7 yana aika bakin haure 60 a kowane mako. Galibin bakin hauren da ke son tafiya Turai na fitowa ne daga Afirka ta Yamma da ta Tsakiya. Kungiyoyin tsofaffin masu safarar bakin haure sun bayyana cewa rashin cika alƙawullan da tarayyar Turai da gwamnatin Nijar ne suka yi wa masu safarar ne yasa har yanzu safarar ta kicewa. Inji Ahmad Umaru, shugaban kungiyar mutanen da suka yi watsi da safarar bakin haure.
Babu wani abin da ya kawo wani dalilin tsayawa ta, saboda matakan da duka aka dauka da alƙawullin duka da aka ce za a yi ba a yi su ba. Lalle wannan ma yana cikin dalilan da mutane suka gani kaman ba za su jire wani lokaci ba, sun ci gaba da safarar bakin haure.
Yawancin bakin hauren da ke son tafiya Turai da farko ana kai su Nijar cikin motocin daukar kaya, tare da kaucewa manyan birane, daga nan a wuce da su Libya da Algeria. Malam Muhammad Adamu wani matashi ne da har yanzu bai daina safarar bakin haure ba duk da irin matakan da ake dauka.
Muna kai mutane kasashen waje hakan ga, muna dauka su daga nan Agadez mu kai su Libya hakan ga da Algeria hakan ga. Dan kaga wanda yake samu wannan kudin kuma yanzu zama haka nan, an bar shi ba aikin yi, muna zamana haka nan, bai yi zama haka nan, bai aiki.
To ko menene mafita akan safarar bakin haure wanda matasa ne suka fi gudanar da ita duk da irin hatsarukan da take da shi? Ahmad Umaru ya bayyana mafita.
Mafita abubuwan da suka ce za su yi shine ya kamata a ce sun yi, tunda an sa hannu da yawa cikin yadda ya kamata a shayo kan tahiyyar nan ta bakin haure. Alƙawulla da yawa ne daga cikin abubuwan da aka ce za a yi, ya kamata a ce a yi shi, a samu matasa aiki, ai abin da aka ce za a musu.
Arewacin hamadar Nijar ya yi ƙaurin suna wajen safarar bakin haure da muggan ƙwayoyi da makamai, kuma yana tattare da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To, Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da hukuncin kisan da aka yanke wa wasu masu zanga-zanga Iran da kuma yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Yakin da ya kwatanta a matsayin sabo da kuma aikata laifi akan bil'adama. Shugaban mabiya ɗarikar Katolikan na duniya ya bayyana hakan ne a yau Litinin a jawabinsa na sakon shiga sabo shekara da ya saba yi ga jami'an diplomasiya. Ana yi wa wannan sako da Papa Roman ke gabatarwa a duk shekara kallon jawabi kan halin da duniya ke ciki wanda Fadar Vatican ke shiryawa. Papa Roman ya gabatar da jawabin ne ga jami'an diplomasiya da ƙasashe 183 cikin harshen Italiyanci. Hukumar kula da yanayi ta Amurka a yau Litinin ta ba mazauna wasu yankunan jihar California shawarar su zauna cikin shiri. Yayin da sashi ya nuna cewa za a fuskanci ruwan sama da zubar dusan kankara mai yawa a yankunan su cikin 'yan kwanakin da ke tafe. Yanayin a cewar masu hasashe zai fara ne daga yau Litinin a yankin tsakiyar jihar ta California, inda ruwa mai tsawon zirin santimita 7-13 zai sauka. A kuma gobe Talata za a ga saukar daskararren ruwan sama a can gefen kudancin jihar ta California kamar yadda hasashen ya nuna. Wata kungiyar bada agaji ta yi gargaɗi cewa haramtawa mata gudanar da ayyukan agaji a Afghanistan zai iya jefa mutum miliyan 6 cikin matsalar karancin abinci, sannan matakin zai iya hana yara 600,000 samun ilimi. Sakatare jiran na kungiyar bada agaji ta Norwegian Refugees John Egland ya yi wannan gargaɗi bayan wata ganawa da ya yi da jami'an Taliban a Kabul, babban birnin ƙasar ta Afghanistan. A kuma wani sakon Twitter da ya wallafa, sakataren ya ce haramtawa mata shiga aikin agajin zai hana sama da mutum miliyan 13 samun tsabtataccen ruwan sha, sannan mutum sama da miliyan 14 za su gaza samun tallafi a wasu fannonin rayuwarsu.
Da Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kungiyar haɗin gwiwar masu fama da nakasa da suka kammala jami'o'i a Ghana, wato National Association of Graduate PWDS, sun koka kan tafiyar hawainiya da suka ce gwamnati ke yi wajen samar musu da sana'o'in yi. Abinda masharanta ke bukatar da gwamnati ta maida hankali a kai saboda galibinsu na iya komawa bakin titi suna bara. Daga Kumasi ga wakilin muryar Amurka Hamza Adam da ƙarin bayani.
Abdullahi Niyoma, shugaban kungiyar, ya faɗa wa muryar Amurka a cikin wani tattaunawa da muka yi da shi a wayar tarho cewa suna cikin mawuyacin hali tun lokacin da suka kammala jami'o'i saboda ba su da sana'a kuma ba za su iya su ci gaba da dogaro akan mutane ba.
Mun kare university na wasu cikin mu sun kare kaman 5 years now, 4 years, 3 years, amma har yau ba mu da aiki. To, muna tare da government na ya ba mu aiki. Wallahi rayuwa yayi karfi.
Na fahimta tun lokacin da kuka kammala wato jami'a da har ila yau ba ku samu wani sana'a daga gwamnati ba.
Gaskiya ne sosai, wallahi ba mu da aiki. Sam inda mun karin na akwai act cikin constitution na su helpin mu, amma act na bai aiki. Mun submit sunan mu amma har yau ba mu su ba helpin mu ba.
Na fahimta ka akwai wani wato shafi a cikin doka da ke nuni da cewa in mai fama da nakasa ya yi kokari har ya kammala karatu ya kamata a samar masa da sana'a. Kuma kun yunkura amma har ila yau na ku yunkurin bai haifar da natija mai kyau ba.
Haka.
Ko shin wani tasiri wannan matsala na rashin samar ma masu fama da nakasa da sun ka kammala jami'o'i a Ghana sana'a zai yi ma rayuwarsu da ma kasar gabaki daya? Wannan ne tambaya da na yi ma Malam Abdulbasit Makahu Kana, mai fafutukan ƙara haƙoƙin masu fama da nakasa a nan kasar.
Za ka ga waɗansu na da iyali suna zaune ba su da abin da za su duba iyalansu da shi. Waɗansu kuma suna dogaro ne kan iyaye da aka duba su suka gama jami'o'i da ababa. Kashin za ka sun zo kuma sun kuma wani bedding ne wa kuma akan danginsu. Yasa ya bari yana kawo muka duba kuma wani fanni na batun tsaro da abin ganga shi ne batu da ke cewa wai security threat. Yanzu misali ta bari wayan gado gada su kuma koma street ne su je suna sassaye suna barace-barace da ababa ne dai motoci ya buge su wani ababa haka dai ne da bai dace ba. Rayuwansu dai kan yana cikin sananin rayuwa.
Shi kuwa Stephen John, shugaban kungiyar masu fama da nakasa a jihar Ashanti, ya ce wannan al'amari akwai damuwa sosai musamman ga su masu fama da nakasa a kasar.
Society mana duba mu kaman ba mu kara cikin mutane ba.
Bai ma'ana kuna fama da matsala na wariya kenan ko
discrimination. Don ganka ana duban kai dai baka ciki, baka da amfani. Isa in ana wani abu ne ba kara ka ciki. Ko kana ciki man ana duban ka kai ba kai ma wani abu ba. To saboda wannan abu in akwai abin da kai ka iya kai kana da ilimin ka iya kai baka samu.
Na tuntubi Malam Hamis Ibrahim daya daga cikin masu magana da yawun gwamnatin jam'iyyar MPP mai mulki a inda na yi masa tambaya bisa wannan matsala da al'umma musamman masu fama da nakasa da suka kammala jami'o'i a sassan fadin kasar ke kokawa akai.
Ba gwamnati mu ga ila cikin wadanda suke kulawa game da batun harkokin wanda suka yi disabled in general don da ta duba doka ya ba da dama kaman kowane shekara kan zafa musu in ka zo sabon zangon mun ga kowa ma ka gani wazon sun su an zo an ba su kudi suna sana'a wadan suna son suna kiwon shanaye sannan kuma an ka zo ta batun wadanda suka kare su suka ce ho ba ai gaskiya ne yanzu gwamnati mun tana cikin shirye-shirye inda ka zo batun toll booth ga da aka kai an cancel yanzu an ce za kuma bude bude wannan za bude ga ire-iren wadannan mutane masu ilimin nan da suka yi disabled su da su man wadannan abubuwa zaka duban ga shekaran da cikin gwamnatin mu akwai disabled da aka bashi minister otin regional honorable regional minister daga disabled ne sai ta an kudi za mu basu duniya duka ta shiga cikin wani kakani kai kowa na da kuka ne ba don haka ne madawar haka ma da yanzu an saurare su.
Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To bari mu tafi Najeriya inda shirin da ya yi nisa na sayar da gidajen ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna wato CAD Poly ya raba kawunan kungiyoyin ma'aikatan kwalejin yayin da kungiyar malaman kwaleji ta ce bata yadda a sayar da gidaje ba ita kuwa kungiyar manyan ma'aikata na cewa tana goyon bayan sayar da gidajen 100%. Wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra da ke Kaduna ya aiko mana da rahoton.
Tuni dai shirye-shiryen sayar da gidajen ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna wato CAD Poly ya riga ya nisa. Duk kuwa da turjiyar da kungiyar malaman kwalejin ke yi cewa su basu amince ba. Injiniya Abubakar Jibrin Abdullahi shine shugaban kungiyar malaman kuma ya ce suna da dalilan da yasa suka ki amincewa.
Matsayin mu a kungiyance mun nuna sai da wannan gidajen ba shi da amfani ga ci gaba na makarantar. Saboda gidajen nan ba gwamnatin tarayya ta gina su ba saboda mu gidajen mu da makarantar ta na hannun 19th Northern Governors ne su suka gina su a Congress meeting din nan an yi meeting yawanci mafi rinjaye sun kawo dalilai wanda bai kamata a saida wannan gidajen ba saboda malamai suna zama a shi kuma makarantun nan suna kusa da makaranta bai kamata a saida su saboda ba su da ma yawa ba su ma kai 400 amma muna da ma'aikata kusan 2500 wasu ma suna nima ba su samu ba so mu muna tunanin ne ma a gina wasu ba wai a ce za a saida wanda suke da kasa ba
duk da wannan rashin amincewa na malaman kwalejin su kungiyoyin manyan ma'aikatan kwalejin da kuma kungiyar kananan ma'aikata sun ce su suna goyon bayan sai da waɗannan gidaje inji shugaban kungiyar manyan ma'aikata Malam Ibrahim Abdusalami Abubakar.
Matsayin mu a wannan magana da ƴan uwan mu suka ce su ba sai da mu matsayin mu da mu da waɗanda suke Gino staff na nasu mu mun yadda a sai da waɗannan gidaje dalilin da muke ganin daidai ne a sai da wannan gidaje ne wanda gaskiya magana sai ga sun gaji na farko dai ma gwamnati ta raya bata yuwar gidajen ko kobo bata bada wajen gyara su sannan kuma su da suke fadan wannan abu ne wanda shi shugaban kasa ya riga ya rattaba hannu ya yadda a sai da wayannan gidaje ana maganar samar shekara 10 ne ana wannan rikicin
amma ita kungiyar malamai tana magana cewa ba su da kuɗin da za su ya yanzu saboda haka in an sayar da mutanen waje akwai yiwuwar cewa za a bada dama kuma mutanen da ba malamai ba su kusanci waɗannan makarantu
haji ikara dama wannan primarily ai gida da ne wayanda ma'aikatan Kaduna Polytechnic ne suke ciki duk wani wanda gan shi a cikin gidan wanda za a sayar ma wannan gida shi ma'aikaci ne babu wani wanda yake dan waje da polytechnic da ake shirin sayar ma gidan babu
amma suna magana cewa ko da an ce su kawo kuɗi yanzu su ba su ma da kuɗin da za su iya biya wanda in ka kasa biya kaga dole akai waje kenan
ba wani wanda yace bai shi da kuɗin biya sannan idan ma mutum bai da kuɗin biya su ina ruwan su
to sai dai kuma shi shugaban kungiyar malaman kwalejin ta CAD Poly wato Asubi ya ce akwai matsalar tsaro ma game da sai da waɗannan gidaje
doka na 2005 gazette ya ce kada a sai da gidajen da ke kusa da security zone na jiha kada a sai da gidaje da ke kusa da universities ko kotu da sauransu so duk wannan quarters din mu ba wanda baya kusa da ɗaya daga cikin wannan abubuwan da aka mention sannan kuma members ina a yanzu abinda muka lura shine ba su da kuɗin saya ko da za a sayar da shi so suke sayar ma ƴan kasuwa to kaga aka sayar ma ƴan kasuwa ba mu san wane ne zai zo kusa da makarantar ba kaga yanzu a bangaren tsaro za a zo a ci baya sannan a bangaren IGR na generation na makaranta za a samu nakasu.
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
An gaishe ka Isa Lawan Ikara. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya hada mana akan matsalolin tsaro a arewacin Najeriya.
A Najeriya, yayin da ake murna cewa dan tsakanin nan jaman tsaro sun tashi haikan su kamar tsakami wajen yakar yan ta'adda masu yin garkuwa da mutane don amsar kudin fansa wanda ya kai ga har an kashe Brian Kacella, wani dan ta'addan da ya addabi mutane a jihohi da dama na yankin arewa maso yammacin Najeriya. Har ta kai ga jama'a da yawa suna tururuwa suna zuwa kallon gawansa a ofishin yan sanda inda aka aje shi a lokacin da aka ɗauko gawar tasa.
Allahu akbar, Allah mun gode. To, ɓarawon ne da aka kashe jiya an tabbatar da Ibrahim Dangawo ne aka shi. Gagarumin ɓarawon da ya addabi jama'a, ya addabi al'umma na ƙasa baki ɗaya, ba a ma cewa jihar Katsina ko Jibiya. A gabaki ɗaya wannan mugun ya addabi al'umma, shi ne aka shi. Saboda haka duk mai son ya ga gawo shi ya zo police station ta tsaka tsami ya zo ya duba. Muna ma Allah godiya bisa wannan gagarumin nasara da Allah ya bamu. Allah ya ƙara bamu nasara.
Wallahi afa, wannan mutumi da kake gani wanda ya fita na Najeriya ne shine wanda aka kashe nan magama. In ka ji wanda ake hidan Ibrahim Kacella shine ya tada shinyaɗa, ya tada garuruwa da dama, gashi nan wurin yau shi ma Allah ya kawo ajalin shi. Ƙarfe 4:15 ana ta kirayen sallah, muka ji wannan halbe-halbe in gama. Gari kamar zai tashi sai shigo ba tare da sa'a ba. Hanya suke son su samu daga nan wajen mashigar Hirji kwana Hirji. Ma'aikatan da aka aje suke son su ruda su kuma suna son su shiga Hirji, suke son su shiga ina, suke son su shiga dama wajen sun taba azagat. To wannan dai karin dai Allah ya ba su sa'awa. Ga yanan wurin an kama shi tare da shi da abokan aikin su, wasu ba aka kashe su ba, suna nan ana tatsar bayanai daga gare su. Shi kuma lokaci ya riga yayi, an gama dai yan tsalle-tsallen dai. Ga yanan ya zo hannu ya koma hannun Ubangiji a wulakance wallahi. Shi da daddare ne lokacin da aka halbe shi dan an kawo ya tsaka tsani. Ko yanzu gawar shi nan tsaka tsani, ana tai baka ga tururuwan mutane ba, tsaka tsani ta cika ana nan ana kallon gawar shi wallahi.
Masha Allah la quwwata illa billah. To ai dama an ce kullum tabarawo rana guda ko ta mai kaya, kuma yadda ainihin jifa ta yi nisa insha Allahu karshen ta kasa, kuma azzalimi baya da nasara insha Allahu. Ko da Allah ya bashi nasara to ya gajeruwa ce in Allah ya so. Haka za a ci gaba da samun nasara a kansu. Allah ya taimake masu ainihin wannan kokari, Allah ya ba su nasara.
Kwatsam sai kuma gashi a juma'ar nan yan sandan jihar Zamfara sun sami nasarar kashe wasu mutane biyu masu yin safarar muggan makamai waɗanda suka ɗauko hajjata su tun daga jihar Taraba a yankin arewa maso gabashin Najeriya har zuwa Zamfara, inda a nan ne azalta faɗa musu aka kashe su. Cikin sanarwar da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara SP Muhammad Shehu ya raba ga manema labarai, ya bayyana cewa su waɗannan dillalan makamai ɗin sun ɗauko hajjata su ne daga jihar Taraba don kaiwa daba-daba na 'yan bindiga da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta Gombe da Anka nan cikin dazuka na jihar. Ya ce bisa samun bayanan sirri game da inda za su kai waɗannan makamai shi ne zaratan 'yan sanda na tactical operations da suka yi masu ƙofar rago game da kwantan ɓauna kafin su iso. Isowa suke da wuya, suka buɗe masu wuta nan aka yi ta ɗauki ba daɗi na ɗan wani lokaci, inda suka sami nasarar kashe su dillalan biyu, yayin da sauran kuma suka sami munanan raunuka, suka kuma arce ya zuwa cikin daji. Tuni ma dai an sa 'yan bijilante da kuma 'yan sa kai tare da sauran jami'an tsaro a bi cikin dawa don tabbatar da cewa an kamo su. SP Muhammad Shehu ya ce da suka bincika wannan motar da suka kama kira Toyota Corolla sun iske cewa a cikinta akwai rokoki guda uku masu rai na RPG da harsasai na AK-47 guda 157 da na kakkaɓo wato jiragen sama har guda 200 game da layoyi da kuma guraye na tsubbace-tsubbacensu.
Wannan al'amari dai yana da ban tsoro kan ya sanya na tuntuɓi Dr. Awul Abdullahi wanda yake tsohon soja ne kuma yana sharhi game da harkokin da suka jefi tsaro. Shin ya kake kallon wannan al'amari kuma ina mafita ne?
To, da farko dai abin tsoro ne, abin firgici ne a ce an wuto waɗannan jihohi daga jihar Taraba, a wuto Gombe, Bauchi, Azo, Adamawa, Plateau, a Tsallake, Kaduna, Katsina, a shiga Zamfara da waɗannan mugayen makamai ya nuna akwai matsala da gaske, akwai ban tsoro. Mun yadda jami'an tsaro suna aiki bakin gwargwado iyaka yunsu. To, amma wannan karan wannan ya nuna cewa aikin da suke yi dan da suke bakin kokarin nasu, to su ma waɗannan sun bullo da sababbin dabarun da za su danne tunanin jama'an su, hana jami'an tsaron fahimtar me suke yi. Ka san mai son kayanka ya je ka dabara. To, shine wannan abin da ya faru. Su jami'an tsaro suna irin nasu kokarin, amma waɗannan suna nuna musu cewa mu kuma mun fi ku dabarun yadda za mu hana ku fahimtar abin da kuke so ku kare ko kuma ku hana mu yi. To, wannan shine abin da yake faru. Don haka lallai ne a fullo da sababbin dabaru da sababbin hanyoyin da za a gano idan mutanen nan sun bullo da wannan abun, to ya zama to an gane ɗaya kenan. Na biyu, su kansu waɗanda aka sa akan hanyoyin suke irin waɗannan binciken, ya kamata a sa musu su ma masu bincikensu, wato a ɗauki matakai uku: monitoring and evaluation, wato waɗannan suna yi, waɗannan suna bibiyarsu, su ma masu bibiyan waɗancan nan a samu wasu su rika bibiyansu akan aikinsu. Wannan zai sa ƙaimin gaske a kowa da yake aiki ya miƙe ya aikin shi yadda ya dace, ba za a yi sake ba, ba za a yi sanyin jiki ba. Domin in zaɓe ya rage kamar saura sati shida a yanzu, kuma a ce an iya wucewa da wannan mugayen makamai tun daga Taraba har a shiga Zamfara kafin aka iya aka yi maganin mutanen nan, to Allah kaɗai ya san wanda aka wuce da su, wanda su ba su san cewa an shiga da su ba, ko wanda ake shirin za a taho a shiga da su ɗin a yanzu kuma da za su ke ɓullo da sababbin dabari. Lallai ne sai an yi masu binciken masu bincike, su kansu masu binciken a sa waɗanda za su bincike su, waɗanda suke binciken masu binciken su ma a sa wanda za su rika bibiyar su suna binciken su. To, kamar yadda ka sani, wato aiki ne na ɓangarori biyu. Su jami'an tsaro mutane ne ba aljannu ba, kuma 'yan Najeriya ne ba daga wata duniya suka fito ba. Don haka idan ana so a ci nasara, dole sai an yadda da cewa al'umma gari su ma suna da rawar da za su taka domin kawo ƙarshen wannan al'amari. Domin su ne za su ba da bayanai na sirri, a san cewa idan ka ba da gudunmuwa wajen aikata ta'addanci, in bai shafe ka kai tsaye ba zai iya shafar ɗan uwanka. Kuma ba haka ba, kishin ƙasa ya kamata ya nuna cewa kowane ɗan ƙasa yadda da cewa ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya. Kuma a matsayinmu na 'yan Najeriya, dole ne mu yi duk abin da za mu yi domin ganin cewa ƙasar nan ta zauna lafiya, an samu ci gaba. Ɗan abin da za ka samu a matsayinka na mai ba da bayanai na sirri ga 'yan ta'adda ko kuma taimakawa wajen ta'addanci bai taka kara ya karya ba, kuma ka dubi yawan al'umma da za ka cutar saboda kai kana tunanin za ka samu abin da ba zai kai ka ko ina ba. To, lallai ne mu sa tsoron Allah da tausayi da kishin ƙasa a cikin zuciyarmu a matsayinmu na 'yan ƙasa, mu taimaka wa jami'an tsaro da bayanai na sirri wajen ganin cewa an ci nasara akan duk wani abin da aka fuskanta da ya shafi tsaro.
Ta bakin Dr. Awul Abdullahi kenan mai sharhi game da harkokin yau da kullum. Sani Shabib Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau, Zamfara a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi. Masu sauraro, yanzu kuma bari mu shakata da wannan. Madalla, to yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shahararren ɗan wasan Wales Gareth Bale ya bayyana yin murabus daga buga wasan ƙwallon ƙafa a dukkan matakai. Bale, mai shekaru 33, da ya taka leda a ƙungiyoyin Real Madrid ta ƙasar Spain da Tottenham ta Ingila, ya bada sanarwar yin murabus ɗin ne bayan da ya jagoranci ƙasarsa ta Wales a gasar cin kofin duniya a Qatar. A matakin ƙasa dai, Bale ya kasance ɗan wasan da ya fi kowa bugawa Wales wasanni a tarihi, haka kuma shi ne ɗan wasan da ya fi kowa yawan zurawa ƙasar ƙwallaye. A ɓangaren taka leda kuma, Bale ya kasance ɗan wasan Burtaniya da ya fi kowa samun nasarori a tarihi. Kasancewar a ƙungiyar Real Madrid ya sami lashe gasannin La Liga 3 da zakarun Turai 5 da gasannin UEFA 3 da kuma kofin duniya na kungiyoyi 3. To sai dai kafin nan a zaman da yayi a kungiyar Tottenham daga shekara ta 2010 zuwa 2013 sa'ad da ya koma Real Madrid. So biyu yana lashe lambar yabo ta dan kwallon da ya fifice a shekara. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta bayyana jumlar alƙalan wasa da mataimakansu har 107 da za su yi alƙalancin wasannin gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata da za a fafata a wannan shekara ta 2023 a ƙasashen Australia da New Zealand. A cikin wata sanarwa da ta fitar yau Litinin, kwamitin alƙalan wasa na hukumar ta FIFA ya ce an zaɓi alƙalan wasa 33 da mataimakan alƙalan wasa 55 da kuma jami'an kula da hotunan bidiyo 19. Sanarwar ta ce an zaɓi alƙalan wasan ne tare da haɗin gwiwar dukkan hukumomin ƙwallon ƙafa na nahiyoyi 6 bisa la'akari da sahihancin su a wasannin ƙasa da ƙasa. Sanarwar ta ƙara da cewa wannan ne kuma karon farko da aka zaɓi mata har guda 6 a cikin jami'an da za su kula da hotunan bidiyo a tarihin gasar ta cin kofin duniya ta mata. Ƙasashe 32 ne za su fafata a gasar ta bana wadda ita ce karo na 9 wadda za a soma daga ranar 20 ga watan Yulin wannan shekara. Ƙasashe 4 da suka hada da Najeriya da Zambia da Afirka ta Kudu da Morocco su ne za su wakilci nahiyar Afirka a gasar ta duniya. Kaftin ɗin kungiyar Super Eagles ta Najeriya Ahmed Musa ya shawarci 'yan Najeriya da su kauce wa kabilanci da duk wasu bambance-bambance a yayin da ƙasar ta doshi gudanar da babban zaɓe a wannan shekara. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, Ahmed Musa ya jaddada muhimmancin haɗin kan 'yan Najeriya da kuma gudunmuwarsu wajen gudanar da zaɓukan cikin nasara. Musa, wanda yanzu haka shi ne ɗan wasan da ya fi kowa yawan bugawa Najeriyar wasanni, ya kira ga 'yan ƙasar da kada su bari ɓata garin 'yan siyasa su ruɗe su. Yana mai cewa kowane ɗan Najeriya na da rawar da zai taka wajen samar da ci gaban ƙasar, musamman ta ɓangaren tsaro da zaman lafiya. A ranar 25 ga watan Fabrairu mai zuwa ne ake sa ran 'yan Najeriya za su yi tururuwa a rumfunan zaɓe domin jefa ƙuri'a a zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na ƙasa, yayin da kuma bayan mako biyu za su sake fita domin zaɓen gwamnoni da 'yan majalisar dokokin jihohi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyina. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Ta hukumomi a Brazil sun sha albashin kare tsarin mulkin demokuraɗiyya, suna masu yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci. Kalaman jami'an gwamnatin ƙasar ta Brazil na zuwa ne kwana guda bayan da magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro suka kai hari ginin majalisar dokoki da kotun kolin ƙasar da kuma ofishin shugaban ƙasa. A ranar Lahadi, shugaba Leo Inacio da Silva ya kai ziyara gine-ginen da ke babban birnin ƙasar inda aka saka dokar taɓaci. Shugaba da Silva ya sha alwashin hukunta masu zanga-zanga tare da 'yan sanda da suka ƙi hana masu boron yin ɓarna a gine-ginen gwamnatin. Hukumomin Ukraine a yau Litinin sun ce wani makami mai linzami da Rasha ta harba kan wata kasuwa a yankin Kharkiv ya kashe mutum ɗaya sannan ya jikkata wasu da dama. Jami'an ƙasar sun ce makamin mai linzami ya fada kan kasuwar ce wacce ke ƙauyen da ake kira Shevchenkov, mai tazara kilomita 75 daga yankin na Kharkiv. Rasha ta sha yin gargaɗi ga ƙasashen yammaci ciki har da Amurka da su guji tallafawa Ukraine da makaman yaƙi. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa manema labarai a yau Litinin cewa makaman da ƙasashen yammaci suke aikawa Ukraine suna ƙara jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali. Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da hukuncin kisan da aka yanke wa wasu masu zanga-zanga a Iran da kuma yakin da Rasha ke yi a Ukraine, yakin da ya kwatanta a matsayin sabo da kuma aikata laifi akan bil'adama. Shugaban mabiya ɗarika Katolika na duniya ya bayyana hakan ne a yau Litinin a jawabinsa na sakon shiga sabo shekara da ya saba yi ga jami'an diplomasiyya. Ana yi wa wannan sako da Papa Roma ke gabatarwa a duk shekara kallon jawabi kan dangane da halin da duniya ke ciki wanda fadar Vatican ke fitarwa. Papa Roma ya gabatar da jawabin ne ga jami'an diplomasiyya da ƙasashe 183 cikin harshen Italiyanci.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leather Expression da Daddy Bilawe. suka ba da umarni da injiniyan mu Neo ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fata alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kwana lafiya ma assalamu